sana muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Asabar 26 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Yau Asabar an jiyo karar fashewar abubuwa da harbe-harben bindiga a Kiev, babban birnin kasar Ukraine, yayin da dakarun Russia da Ukraine ke fafatawa don karbe iko da birnin. Yan sandan ruwan Faransa sun kama wani jirgin ruwa yau Asabar, wanda hukumomi ke zargin cewa na wani kamfanin kasar Russia ne, da tarayyar Turai ta kaka ba takunkumi kan yakin Ukraine. Yau Juma'a Amurka ta hana jami'an Somalia da wasu ɗaiɗaikun mutane shiga Amurka, inda take zargin su da yi wa demokradiyyar Somalia zagon ƙasa.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ɗaruruwan masu zanga-zanga sun hau kan titunan manyan biranen Amurka, ciki har da New York, don bayyana rashin jin daɗin hare-haren da Rasha ke kaiwa a kan Ukraine. A Najeriya kuwa, gwamnatin kasar ta ce ta shirya matakan kwaso 'yan kasar da suka makale a Ukraine sakamakon farmakin da Rasha ke kaiwa a kasar.
Ambasada na Najeriya da ke can a Ukraine din ya ba da sanarwa inda ya zayyana ka'idoji da yake ganin duk wani mazaunin Najeriya wanda yake so ya boro can, akwai matakai da ya kamata ya dauka. Mun dan makaranta ne wataƙila ya samu a tsakaninsa da makarantar kafin ya zo ya yi ƙoƙarin a ce za a dawo shi gida. Gwamnati tana sanar da wannan kuma ana ɗaukar mataki.
Malam Garba Shehu kenan, kakakin fadar gwamnatin Najeriya, muna tafa da ƙarin bayani. Bayan haka za ku ji cewa mayakan Boko Haram sun sake kai hari a ƙaramar hukumar Chibok da ke jihar Birnin Najeriya, inda suka kashe mutane hudu tare da yin kone-kone. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar, yau ma muna nan tafa da shirin a dawo lafiya, wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Asabar an jiyo karar fashewar abubuwa da harbe-harben bindiga a Kiev, babban birnin kasar Ukraine, yayin da dakarun Russia da Ukraine ke fafatawa don karbe iko da birnin. Jami'an birnin sun saka dokar hana fita daga karfe 5 na yamma zuwa karfe 8 na safe. Jami'an Ukraine sun yi kira da 'yan kasar da su taimaka wajen kare Kiev daga sojojin Russia. An kai wani hari kan sansanin soja a babban birnin kasar, amma sojojin Ukraine sun ce an yi nasarar daƙile harin. Da sanyin safiyar yau Asabar, wani makami ya afka wani dogon rukunin gidaje a babban birnin kasar. Ma'aikatar harkokin wajen Ukraine ta ce Rasha ce ta harba makami mai linzami, sai dai babu wani rahoto na asarar rayuka. Wani hoton bidiyo ya nuna yadda saman ginin ya yi mummunan lalacewa. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya yi hasashen cewa har-haren da ake kaiwa kan Kiev zai ƙara tsananta a yau Asabar. Ya ce Kiev tana buƙatar kulawa ta musamman, ba za mu iya rasa babban birnin ƙasa ba. Zelensky ya faɗa a shafinsa na Twitter yau Asabar cewa ya tattauna da shugaban Faransa Emmanuel Macron. Makamai da kayayyaki daga abokanan ƙawance suna kan hanya zuwa Ukraine. Haɗin gwiwa na nuna adawa da yaƙi yana aiki, ya wallafa a shafinsa. Yan sandan ruwan Faransa sun kama wani jirgin ruwa yau Asabar, wanda hukumomi ke zargin cewa na wani kamfanin ƙasar Rasha ne, da tarayyar Turai ta kaka ba takunkumi kan yaƙin Ukraine. Kamar yadda wani jami'in gwamnati ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters, jirgin ruwan dakon kayan da ke jigilar motoci wanda yake kan hanyarsa ta zuwa St. Petersburg, ana matuƙar zarginsa yana da alaka da muradin Rasha da aka sanya wa takunkumi, in ji Captain Veronique Magnin na ma'aikatar da ke kula da ruwan Faransa. Magnin ya ce an karkatar da jirgin ruwan zuwa tashar jiragen ruwa ta Boulogne-sur-Mer da ke arewacin Faransa tsakanin karfe 3 na safe zuwa 4 na safe, inda ya kara da cewa jami'an custom na ci gaba da gudanar da bincike, kuma ma'aikatan jirgin suna ba da haɗin kai. Ofishin jakadancin Rasha da ke Faransa ya nemi ƙarin bayani daga hukumomi game da kama jirgin, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Rasha RIA ya ambato ofishin jakadancin yana cewa. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a Amurka ta hana jami'an Somalia da wasu ɗaiɗaikun mutane shiga Amurka, inda take zargin su da yi wa demokradiyyar Somalia zagon ƙasa. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka ta sanya hada bizar ne bayan da Somalia ta ja da baya a zaben ƴan majalisar dokoki na ranar 15 ga watan Maris da ya kamata a kammala a ranar Juma'a. A yanzu mun sanya takunkumin bizar ne a ƙarƙashin wannan manufofi kan wasu jami'an Somalia da wasu ɗaiɗaikun mutane don su girbi abin da suka shuka na ayyukansu na kawo cikas. Blinken ya faɗi haka a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar. Babu wata gwamnatin tsakiya da ta taɓa rike madafin iko gaba ɗaya tsawon shekaru 30 a Somalia, wanda ke cikin wani dogon tsari na zaɓe da aka shafa ma da rikicin mulki a tsakanin shugaba Muhammad Abdullahi da Prime Minister Muhammad Hussein Roble. Zaɓen ƴan majalisar wanda aka fara a watan Nuwamba bara, wanda tsari ne da masu zaɓe na musamman da suka haɗa da dattawa za su zaɓi ƴan majalisar dokoki 275, wanda daga nan ne za su zaɓi sabon shugaban ƙasa a ranar da ba a tantance ba har yanzu.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Ana ci gaba da gudanar da zanga-zangar adawa da hare-haren da Rasha ke kaiwa a Ukraine a manyan biranen Amurka da dama, ciki har da New York, inda masu zanga-zangar ke yin kira ga shugaban Rasha Vladimir Putin da ya kawo ƙarshen farmakin da yake kaiwa a Ukraine. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da sanya sabbin takunkumin karya tattalin arziki akan Rasha. Ga Baba Yakubu Makeri dauke da ƙarin bayani daga birnin New York.
Duk da yanayi mai tsananin sanyi, ɗaruruwan mutane ne suka fito suka yi tattaki a gundumar Manhattan ta birnin New York zuwa ofishin jakadancin Rasha a Majalisar Ɗinkin Duniya, inda wasu suka yafa titocin ƙasar Ukraine suna waƙe-waƙe suna kira ga kawo ƙarshen zub da jini da ake yi a ƙasar Ukraine. New York da ake wa inkiya da Big Apple shi ne ke ɗauke da 'yan ƙasar Ukraine fiye da ko'ina a Amurka. Masu zanga-zangar wanda galibin su 'yan ƙasar Ukraine ne sun riƙe kwalaye masu ɗauke da rubutu kamar haka: a hana Putin a dakatar da yakin, ku cewa Putin a'a, ku hana Putin ku ceci Ukraine, Putin ɗauki hannunka akan Ukraine da sauransu. Mutane da dama ne suka bayyana damuwar da suka shiga sakamakon wannan mamayar da Rasha ta kaiwa ƙasar Ukraine. Ta ce, abin damuwa ne, ina kallon ana kaiwa ƙasa ta hari, ana kashe fararen hula da tsofaffi da ma kowa da kowa a ƙasar. Wannan matar da ta buge da kuka cewa take, wannan ba batu ne na Ukraine kaɗai ba, abu ne da ya shafi kowa saboda ɓardan da ake yi wa iyalai. Sai dai akwai waɗanda suka shiga zanga-zangar ba 'yan ƙasar Ukraine ba ne, kamar wannan mata da ta bayyana kanta kamar haka. Ta ce, ni 'yar ƙasar Rasha ce, kuma na ji matuƙar kunya da abin da ƙasa ta ke yi a Ukraine. Na ji kunya ainihin, abin da shugaban ke yi bai dace ba. A jiya ma sai da wasu masu zanga-zangar suka yi cincirindo a dandalin Times Square a tsakiyar gundumar Manhattan a nan New York domin ƙalubalantar halin da Rasha ta kai wa Ukraine, inda tuni aka kashe sojoji sama da 130 a ƙasar. Baba Yaku Makiri, sashen Hausa na muryar Amurka daga gundumar Manhattan a birnin New York.
Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Wani jirgin yakin ruwan Amurka ya bi ta mashigar tekun Taiwan mai muhimmanci yau Asabar, wani bangare na abin da sojojin Amurka suka kira ayyukan yau da kullum da aka saba, wanda duk da haka ya harzuka cana. Na sojojin ruwan Amurka ta bakwai ta ce jirgin ruwan na USS Rafael Johnson yana zirga-zirga ne na ayyukan yau da kullum da ya bi ta hanyar ruwan ƙasa da ƙasa. Kakakin rundunar sojojin ruwan ta bakwai Nicholas Lingu ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa mashigar tekun Taiwan da jirgin ya bi ya nuna yadda Amurka ta kudura aniyar samar da Indo-Pacific mai ƴanci. Sojojin Amurka na shawagi da bi da kuma ayyuka a duk inda dokokin ƙasa da ƙasa suka amince. Ma'aikatar tsaron China ba ta mayar da martani ba bayan da aka tuntuɓe ta. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta miƙa tambayoyi ga sojojin ruwan Amurka. Ya Juma'a ma'aikatar baitulmanin Amurka ta fitar da wani sabon lasisi na ba da izini ga duk wata mu'amala ta kasuwanci da hukumomin Afghanistan, inda ta sanar da cire su daga takunkumin da aka kaka ba wa Taliban da kungiyar Haqqani. Sabon lasisin, wanda shine na bakwai da baitulmanin ya bayar a cikin 'yan watannin nan, ya ba da damar duk hada-hada da ta shafi Afghanistan da hukumomin gwamnatinta waɗanda takunkumin Amurka ya haramta, inji ma'aikatar baitulmanin. Ko da yake har yanzu ta haramta aika kuɗi ga Taliban, kungiyar Haqqani da kamfanoni masu alaka da kuma ɗaiɗaikun mutane da ma'aikatar baitulmanin ta hana. Matakin ya zo ne bayan tattaunawa tsakanin ma'aikatar baitulmanin Amurka da shugabannin kamfanoni masu zaman kansu da ke kasuwanci a Afghanistan, kuma ya yi kama da jerin takunkuman da aka cire a cikin 'yan watanni ga ƙungiyoyi masu zaman kansu.
A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Gwamnatin Najeriya ta shirya matakan da za ta dauka domin dawo da 'yan kasar, musamman dalibai da suka makale a Ukraine sakamakon farmakin da Rasha ke kaiwa kasar. Malam Garba Shehu, mai magana da yawun fadar gwamnatin Najeriya, shine ya bayyana hakan yayin da masana harkokin kasa da kasa ke ci gaba da tufa albarkacin bakin su game da batun. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya aika mana da ƙarin bayani daga Abuja.
Zuwa jiya dai shi ministan harkokin waje na kasar Geoffrey Onyema ya ba da sanarwa inda ya ce Najeriya tana sane da abin da yake faruwa a Ukraine, kuma tana bibiyan lamura da suka shafi 'yan Najeriya, kuma shi ofishin da jakadanci na Najeriya a shirye yake ya saurari 'yan Najeriya waɗanda suke son dawo da su gida, kuma za a yi shirin a kwaso su a dawo da su gida Najeriya. Shi ma kuma ambasada na Najeriya da ke can Kiev a Ukraine din ya ba da sanarwa inda ya zayyana ka'idoji da yake ganin duk wani mazaunin Najeriya wanda yake so ya buro can akwai matakai da ya kamata ya dauka. Dan makaranta ne, wataƙila ya samu a tsakaninsa da makarantar kafin ya zo ya yi ƙoƙarin a ce za a dawo da shi gida. Gwamnati tana sanar da wannan, kuma ana ɗaukar mataki insha Allah kuma ba za a samu matsala ba.
To wani mataki Najeriya ke ɗauka domin samun galaba na buɗe tashoshin jiragen sama, domin ana cewa tashoshin nan na rufe ko an ma jiha musu ba ma ba mai, ya za a wannan yanayin masu son barowa su baro a kankari?
Ko shi ambasada da ke can tunda ya tabbatar cewa ofishin mutunci na Najeriya ba za a rufe shi ba, zai zama akwai mudan ya dinga gudanar da ayyukansa da suka shafi wato harkoki na 'yan Najeriya. Ina ganin a kullum za su dinga duba lamuran da ake ciki, kuma in ma sabon matakai za su ɗauka za su yi wannan.
Akwai yiwuwar Najeriya ta biya kuɗin jiragen sama na dawa ɗalibai, musamman waɗanda su sun faɗi cewa rashin kuɗi ne yasa tun farko makonni da suka gabata ba su gudu ba domin sun hango wannan fitinar tana zuwa?
Ni ba zan iya ce maka eh ko a'a, amma dai gwamnatin Najeriya tana da haƙƙi akan 'yan ƙasa, kuma duk halin da suke ciki su san cewa ƙasar su za ta yi musu uwa za ta yi musu uba.
Malam Garba Shehu kenan, babban jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, ta tattauna da ni da shi a Abuja. Na tuntuɓi Malam Nasiru Zahiruddin, wani tsohon jami'in diplomasiya na Najeriya, domin in ji irin matakai da ya kamata a ce gwamnatin ta ɗauka domin gaggauta dawa da ɗaliban Najeriya da waɗansu 'yan ƙasar da ke can waɗanda ke neman su fice daga ƙasar Ukraine da ake wannan bala'in.
Zuwa ofishin jakadanci ba shi ne ba, amma abinda gwamnati ta yi, irin matakan da ta fara ƙoƙarin ɗauka yanzu suna da kyau. Na ɗaya dai, har an faɗi cewa akwai jirgin Airpeace da yana shirye, san da aka ce masa ya tafi zai tafi ɗauko ɗaliban na idan aka tabbatar da cewa filayen jiragen saman da suke jirgi zai iya tashi ya je dawo ba tare da shi ma ya samu matsala ba. Saboda haka abin matsalar shi ne, wannan wata matsala ce da take da hanci biyu. Tashin jirgin ma ya je gurin wata matsala ce, tunda in ba an samu abin da ake cewa ease fire ko tsagaita wuta domin ana ba da irin wannan awoyi in ana yaƙi ma, a ce an ba da sa'o'i kaza na tsagaita wuta domin a fitar da wasu mutane daga inda yake danja zone, wato wurin da yake da haɗari.
Amma wannan ganawar da aka ce an yi tsakanin ministan hudar kasashen waje na Najeriya Geoffrey Onyema da jakadun Russia da Ukraine da sauransu na wannan ɓangaren, kana jin zai yi wani tasiri na kare rayuwar 'yan Najeriya kuwa?
To, inda zai iya tasiri shine kamar inda na gaya maka cewa idan akwai jirage da aka ce za su je su dauko su, idan waɗannan ƙasashen biyu suka samu bayanin lokacin da jiragen nan za su je, to za su iya bada clearance cewa jiragen su je. To kaga waɗannan jakadu da suke nan dama sun zo ne su wakilci waɗannan ƙasashe guda biyu.
Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton. To yanzu kuma zamu leƙa arewa maso gabashin Najeriya. Al'ummar karamar hukumar Chibok a jihar Borno sun sake fuskantar harin mayakan kungiyar Boko Haram da yammacin jiya Juma'a. Mazauna garin sun bayyana cewa mutane hudu ciki har da yan gudun hijira biyu suka mutu sanadiyar harin. Daga Maiduguri ga rahoton da wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu ya aika mana.
Wannan hari dai da aka ji misalin karfe 6 na barci shine karo na 9 da aka yi irin wannan harhare a wannan kauye na Kautukari da ke karamar hukumar Chibok a jihar Borno da kuma kishiyar arewa maso gabacin Najeriya. Su da kauyen wani coci a garin Kautukari da ke karamar hukumar Chibok din da kuma kashe waɗannan mutane guda hudu kamar yadda Malam Shatima Haruna ya shaida mun ta wayar tarho.
To shigo sun kone abana gidan jiji shi na coci da kuma akwai mutane da dama da aka kashe kuma akwai gidaje wanda suka kukone wannan.
Za su kika mu mutane nawa ne?
Ana tattace a ce akwai dan imurmurza guda daya da kuma cikin kautar ta mu amma kuma ba a tattace sauran mutane ba.
Eh, kamar jiya da karfe nawa ne?
Jiya kamar bayan da an tashi aka so kautar din iri 5:30 zuwa 6 haka suka shiga.
Na marece?
Eh, na yamma.
Malam Yakubu Nkeke shine shugaban iyayen nan ƴan mata makaranta da akwashi na garin Chibok. Ga kuma irin bayanin da ya samu game da wannan hari.
Mutane nan sun shigo wani kauye kusa da garinmu.
Kautukari go?
Sun kashe mutane uku. Eh, Kautukari yanzu sun shigo Kautukari, shigowansu kenan a gari daya na tara.
Shigowansu na tara kenan? A Kautukari. Ba sojoji a garin ne a Kautukari?
Sojoji suna nan kamar irin kilomita biyu haka da garin. Suna wani garin da ana ce Kwada. A hanyar da wayannan mutane su dinga bullo din kenan aka ajiye su. To sai sun zo sun shigo Kautukari din. Kasa sun ga yayi yamma nan koya yayi sojoji ba iya tsaya je ba. Garin wajen akwai kurmi sosai.
A yan kwanakin nan dai muhalmara sun zafafa hararansu a wannan yanki na Chibok da ke wuyansa wanda sukan kashe mutane da dama da kuma ƙonan ɗimbin dukiyoyi na miliyoyi. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yaku Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba da tattaunawa ne da wani mai fashin tayar mota a birnin Kumasi Alhaji Dole Special Organizer akan matsalar rashin ingancin tayoyi da hukumomi suka ce tana haddasa hatsarin ababen hawa a kasar da kuma asarar rayuka masu yawa. Alhaji Dole ya ci gaba da bada shawara ne kamar haka.
To shawaran nan ba su ne ba su bar ankalinsu ya je kan Lore Lore duka she tayi. Yau in ba tayi karkashin lori bai da amfani musamman kaje ka sayi lori da tsada she ka zo ka sayi tayi special mu yam zango mu she mai she woka mai dabara kuma zai kawo babban illa ne don yau
wani irin dabara kenan wani yazo ya ce ka mai
kaman tayi bai da kyau kaga wani an dinka wani nanan ya ci ya fude
ko kuna dinka tayi duka
kuna dinka tayi amma ni ban dinkawa in ka zo nasiya na zan ma kaman ba tayin nan ya kawo ma matsala ya kawo wasari an yi mutuwa ko lorin ka ya bata ka gurba in ka sai tayi 2 million baka sai ba she motan ya je ya jawo babban hasari ka kashe fiye ga 2 million nan she sa nasiya na zan ba su kaman ba su bar ankalinsu ya je kan lorin domin muna zaman gaba aikin bagrajin kawai nake yi ba in ka zo in na duba karkashin lorin ka in matsala na
duba ma karashe direbobi kaima ainihin wato masu mallakan mota nasiya mu duba ainihin direbobi da mafi yawancin lokaci ake ba su mota su ja da dai sauransu suka zo haka za su ainihin sa iska wani shawara kake ba su game da tayo da suke amfani da shi
in na duba in tayin shi bai da kyau sai in kira shin ce ma tayin nan bai da kyau kabar mai motar ka ya sima sai ce wai an ce mai mai mota ce wai ya yaki zuwa sati kuma ya kai kudin ba sai mai sai shashin da yake bai son ya je motar niwa ya ji shi sai ta dabara da shi wai ka nemi mai wanda shi ma ya zuwa ya samu mota yayi dabara da shi sai sa kullun muna musu magana ni in ka zo tayin ka bai da kyau ban sa ma iska na fadi ma don yanzu muna alaka da yan ruwan sauti sai sa kuma inda suka sani da cikin bugu su suna wayar da mu abinda mu wa muka sani shi mu wayar da direbobi
Alhaji Dole special organizer kenan a tattauna wasa da wakilin mu Hamza Adam a nan kuma sai kuma mun tattauna da wani dan kasuwa mai sayar da tayoyin mota wanda shi kuma ya mana karin bayani akan irin tayoyin mota da ake amfani da su a Ghana sai dai ya fara ne da gabatar da kansa kamar haka
sunana Alhaji Ahmed Rashid Guruza mai tayi gaskiya a sana'a na ne aikin tayi ina sama'ur shekara 30 kenan tayoyi da ake amfani da kansu suna da yawa da sanannun tayi da ake fadi Bristol Michelin to yanzu saboda China sun shiga cikin kasuwa tayi ba iya kirga sunan su daban ne tayi kowanne tayi ya yazo da sunan akwai su long long march grand tour haka dai kake ganin su fiye da da asali da aka sani da Britain da Michelin da Bristol to yanzu kasuwan tayi sun yawa dalili shine sadan tayi yasa da aka shiga cikin kasuwa China kuma na da yawa kuma ana sani shi a matsayin na mai sayar tayi da yanzu tayi yayyawa brand yayyawa a cikin kasar Ghana
now ayi mu duba kana ganin taya mara inganci na daga cikin abubuwa da ke haifar da hatsura a wannan yanayi na kullun kwanan duniya
gaskiya ne tayi da yana cikin kwarai abin da yasa haka nan ne shine da al'amari yayi karfi mutane ba su cika sayan sababbin tayi ba sai ga mutum ya jiya sai second hand inda kuma suna da illa kwarai suke kawo yawancin hasari amma sababbin tayi dai su ne tayin da ke da inganci mutum na da su yana rage hasari to amma yanzu da ya zama na tayi yayi tsada mutum shi je sai second hand inda kuma daga kashi wani yanayi shi da nan kasar mu bai dacewa sai shi ga mutum ya jiya sai yasa yana araka da shi bai ji ma washe kaji tayi mota a yaki tayi ya fashi mota ya accident saboda shi wurin bafi ingancin tayi ne gaskiya ne cofin tayi suke kama
kana ga nan ya dauki mataki domin ganin an shawo kan wannan matsala
da an yi aduki shine matakin da za a duki ne da mutane su sai sababbin tayi amma sadan shi ya sa mutane da yawa ba su iyawa shi ko gwamnati ya ce zai haka sa mutane ya ba masa musu sai sabon tayi bai don ga masu sana'an kawo sakaran tayin nan su ma yanzu a sana'ar su kenan gwamnati ya ce a bar musu tayin su da masu motoci da menene sun kiya domin karfin sayan tayin nan wani na nan mota ya saura hanya zai zo ya tambaya wanga sabon tayi ya ce gudin na sama sai je ya samu sakaran tayi wanda ke kasa sai je ya samu shi tare wanda ya an yi amma ya yi wuya
wani shawara zaka bai wa ainihin hukumomi wa hasatan dakarun ƴan sanda da dai sauransu domin ganin su maida hankali wurin kulawa da wannan harkoki ganin wanda mataki ya iya yayi sanadiyar shawo kan wannan matsala
ina ji dai da hukuma dai kaman police da NDVLA suke kulawa da wayan gabatu tayi ya ci da menene da menene da suna ya MTTU police kenan to yan license office ba DVLA suke kulawa da wurin in za a license motocin to ko da sun yi wannan shi na fara gaya maka yanayin da ya bar in za su yi sun wahala tarewan ma ba izi ba domin mutane ba su yi sun sababbin tayi shi mai shi ya zo zai wuce kace mai a tayin ga ya ce zai fitar ya yi wuya shi yanda abin ke tafiya kenan
to anan ne kuma za mu da tsaya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu kawo muku wani sabon shiri yanzu madadin wakilin namu a birnin Kumasi Hamza Adamu da bakinsa da suka hada da Alhaji Ahmed Guruza da Alhaji Dole Special Organizer da ba daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili daidaita mana sautin shiri. Baba Yaku Makeri daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Baba Yakubu Makeri, yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Yace salam VOA Hausa. Tabbas rataba hannu akan sabuwar dokar zabe da shugaba Muhammadu Buhari yayi abin ayaba ne. Allah ya sa kulliya ta biya kudin sabulu. Sai kuma wasika ta gaba mai cewa fata alheri VOA Hausa. Kin san hannu a dokar zabe da shugaba Muhammadu Buhari yayi a baya akwai abin da ya hango, domin abin da babba ya hango yaro ko ya hauri ne ba zai hango shi ba. Sako daga Alhaji Umar Fareba Gashuwa. Shi kuma Shehu Adamu Rajau cewa yayi batun gaskiya yadda tsaro ke lalacewa a ƙasar mu Najeriya, abin akwai daura kai matuƙa, inda zaka ga ƴan bindiga sun je wuri sun dauki dogon lokaci suna aikar su ba tare da an dauki mataki a kansu ba, sai bayan sun gama sun wuce sannan a ce an yi Allah wadai. Allah ya kyauta. Wasika ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga Aliya Hayya Jafar Unguru da Isa Garu Lawali mai fili Taraba tare da Ibrahim Lara Gabta, suka ce salam VOA Hausa. Muna kira ga kasashen Russia da Ukraine da su hau teburin sulhu, domin yaƙi babu abin da zai haifar sai asarar rayuka waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Shi ma Usman Shitu Mahuta cewa yayi ƙasar Russia idan hankali ya ɓata to hankali ke nemo shi. Ya kamata ku yi gaggawar janye wannan ƙuduri na ayyana yaƙi a kan Ukraine, sannan ku nemi gafara domin shi yaƙi bai taɓa zama alkhairi ba. Wasika ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce ta ce salam VOA Hausa. To manyan ƙasashen duniya masu faɗa a ji da Majalisar Ɗinkin Duniya, ya kamata ku gaggauta ɗaukar matakan kawo ƙarshen wannan rikicin da ya ɓarke tsakanin Rasha da Ukraine, domin ita fitina farkonta aka sani amma ba a san ƙarshenta ba. Saƙo daga Namairu Umar Makera da Yahaya Danno Azare. Madalla, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Yawa sabar an jiyo karar fashewar abubuwa da harbe-harben bindiga a Kiev, babban birnin ƙasar Ukraine, yayin da dakarun Rasha da Ukraine ke fafatawa don karɓe iko da birnin. Jami'an birnin sun saka dokar hana fita daga ƙarfe 5 na yamma zuwa ƙarfe 8 na safe. Jami'an Ukraine sun yi kira da 'yan kasar da su taimaka wajen kare Kiev daga sojojin Rasha. An kai wani hari kan sansanin soja a babban birnin kasar, amma sojojin Ukraine sun ce an yi nasarar daƙile harin. 'Yan sandan ruwan Faransa sun kama wani jirgin ruwa yau Asabar, wanda hukumomi ke zargin cewa na wani kamfanin kasar Rasha ne da tarayyar Turai ta ƙaƙabawa takunkumi kan yaƙin Ukraine, kamar yadda wani jami'in gwamnati ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Jirgin ruwan dakon kayan da ke jigilan motoci wanda yake kan hanyarsa ta zuwa St. Petersburg, ana matuƙar zarginsa yana da alaƙa da muradin Rasha da aka sanya wa takunkumi, in ji Captain Veronique Magnin na ma'aikatar da ke kula da ruwan Faransa. Jiya Juma'a, Amurka ta hana jami'an Somalia da wasu ɗaiɗaikun mutane shiga Amurka, inda take zarginsu da yi wa demokuraɗiyyar Somalia zagon ƙasa. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce Amurka ta sanya hada bizar ne bayan da Somalia ta ja da baya a zaben 'yan majalisar dokoki na ranar 15 ga watan Maris da ya kamata a kammala a ranar Juma'a. A yanzu mun sanya takunkumin bizar ne a ƙarƙashin wannan manufofi kan wasu jami'an Somalia da wasu ɗaiɗaikun mutane don su girbi abin da suka shuka na ayyukansu na kawo cikas.
Tuma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin, da Hailu Haile wanda ya haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa huta lafiya.